بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من علم الله تبارك وتعالى مبيع بإستيك دعوة الوطن درسينا تفسير القرآن الكريم من تكن سورة النور من أكن آية إن شاء الله تلتن دا دبيو الله تلتن دا قلوب إن شاء الله كوي تمويري كفيمو قار ونأتي السلام عليكم فاتمانا kashawa da biya malam tambaya na shine ina karatu alqur'ani na sauka sai suratul kahfi ta zaman ranar juma'a shin zan iya karanta ta da niyya biyu ma'ana da wanda ake karanta ta ranar juma'a da kuma saukar da nake da kuma saukar da nake sirro domin ranar juma'a da ta zo mai ranar juma'a ko kuma dole sai dai na karanta su daban-daban. Idan an fahimci tambayar shi ne yana karatu da Qur'ani kuma saukar da ranar juma'a ne, sannan kuma ya biyo ta kan suratul kahfi. Don haka tunda ya biyo ta suratul kahfi, yanzu zai haɗa biyu ne a kan niyyar cewa manzo Allah ya ce dole karanta suratul kahfi a ranar juma'a, za a haska masa tsakanin sama da ƙasa. Wai zai haɗa su a matsayin abu ɗaya, ko kuma sau karatun alƙur'ani daban, waccan bayan sunnar kuma daban. Idan ka kula za ka ga ko mutanen Saudiya da suke da qira'atul Qur'an, karatun alƙur'ani da suke da shi da tasharsu ta alƙur'ani gaba ɗaya na TV, idan kana bibiyar su za ka ga ranar juma'a kan dakatar da saukar da suka ɗauko sai sun saka an karanta suratul kahfi sannan su koma injinsu. Wannan ya nuna maka karatun ka na sauka ba zai warke wacce sunnar kuma daban take, zaman kanta take yi. Kuma ma ai sai ka gode ma Allah da ya haɗa maka abu biyu, ga saukar Qur'ani ga karanta kuma suratul kahfi a matsayin ki na daban. Wannan wacce sunna ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye ko kuma ya yi bayani, yana cewa ku karanta suratul kahfi ko ranar juma'a ko kuma wurin juma'a. Wannan wata sunna ce mai zaman kanta. Na wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, wa rahmatullahi ya ce wa barakatu, da fatan malam ka sha ruwa wato lafiya. Allah ya karɓa mana ibadunmu. Amin. Ita tambaya ta a nan malam ita ce da yin sallar tahajjudi a gida da kuma yin ta a masallaci cikin jama'a, wanne ya fi lada da kuma alkhairi gare mu? Duba da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ku yi sallar nafila a gida da wato ku yi sallar nafila a gida dan hakan ya fi alheri a gare ku. To ai ina da kamar ya ma'amsa tambayar da kansa kenan, ko ya ce da yin ta a gida da kuma yin ta a masallaci wanda ya yi, kuma zai ce duba da hadisin annabi ya ce ku yi sallar nafila a gida domin ya yi alheri a gare ku. Ai kamar ya amsa tambayar. To sai dai idan yana neman ra'ayoyin malamai ne a kan fahimtar da suke da ita wannan kuma, amma a bisa abin da ya faɗa lalle hadisi annabi ya yi magana a kan salatul mar'i fi baitihi afdal illa maktuba, salatar mutum a cikin gidansa ta fi alheri sai dai baƙin farilla ce, idan farilla ce ya tafi masallaci. To da wannan hadisin shi ma yake cewa duba ga abin da annabi ya faɗa, duba ga wannan hadisin lalle a gidan ya fi. To amma idan kana neman ra'ayoyin malamai ba fa ra'ayina ba, ni ba na cikin wanda za ki bi ra'ayina, ba na cikin sai dai ka bi ra'ayin malamai su, kuma ga abin da suka faɗa alajina ta fatawar malamai mai namba 40359 sun yi wannan magana. Ga abin da suke cewa, suka ce fil masjid, a masallaci afdal, ya fi ka zo ka yi tahajjud a masallaci. Amma wannan fifikon ya ce lirrijali, ga mazaje ne ya fi. Dalilin su kuma liidiya'in sha'ira, ya ce domin wannan shi ke nuna alamar addini ya kankama mutane sun cika masallaci suna ibada, kuma sun fi ba ma al'ummar tsoro waɗanda ba musulmai ba. Da a ce masallacin an rufe shi kowa ya tafi gidansa, za a nuna kamar sha'irin addini ya ibada. Amma idan al'umma suka cika masallaci, liman yana ja ana ta sallah, to duk wanda ya gamsu ya san cewa sun tsayar da wani abu na addini, kuma suna wani lokaci na musamman. Ban sani ba ko kun fahimci abin da su malamai suke faɗa. Kuma suka ce walilul ajr, wato ajr, ajrul qiyam, samun ladan tsayuwar dare ya fi, saboda al'umma ce ta haɗu, ita kuma jama'ar rahama ce, saboda haka haɗuwarta ya fi mutum ɗaya da zai tsaya a gidansa ya yi. To amma nan ma sai suka keɓance cewa wannan fifikon fa idza kana fi ramadan, idan ya kasance a ramadan, a ramadan a zo a yi tahajjud a masallaci shi a wajen su ya fi. Amma waje da ramadan, to ij'al nasiban min salatikum fi biyuti, ku sanya wani rabo a cikin sallolinku a ɗakunanku. Wala'alla ina jin ya rubuce abin da nake nufi, ko kuma abin da su malamai suke nufi, suna nufin zuwa masallaci a yi tahajjud ya fi. Dalilin yawan jama'a, kamar yawan ladan ku ne, sannan kuma kun bayyana cewa watan naku na musamman ne, kowa bai buya ba, yanzu daren an haɗu ana nuna ma waɗanda ba musulmi suna kallon tsari da musulmi suke raye da rashin ibada. Wannan kawai shi ne ra'ayin su, amma in ba haka ba wancan hadisin da ka kawo shi ne yake magana a kan wannan. Sannan ita suka ce kuma idan ya kasance a cikin ramadan, a wani faɗin kuma suka ce suka ce ita tahajjud tafi a masallaci sai fadin mutum ya tsaya a gida dan zai nishaɗantar da iyalansa su yi musharaka da shi a cikin yin wannan sallah to za a ba shi wani kaso na yayi ta'awun ala birri wa taqwa Allah ya sa gare mu tabbari ya bayyace idan kai da matan ka da ɗan ka duk za ku tashi yadda in ka taho masallaci za ka tsaya to kai a gida domin iyalan ka su yi musharaka da kai kuma ka ba da gudunmawar ta'awun ala birri wa taqwa amma in kai kaɗai za ka tashi a cikin gidan ma kai kai matan ka suna barci ba ka tashi da ɗan ka ba to yadda annabi ya yi a masallaci sallar tarawih sau uku ne ko sauran kuma idan goma na ƙarshe ya kama hatta yaran da ba su balaga bai da shi ko kai ma idan za ka yi wannan to za ka shiga da matan ka da ƴaƴanka wajen ka ba da gudunmawar taimako a kan dabi wa taqwa na haka sai ka tsaya da gida wanda suka masallaci suka yi kenan ala ayyati halin ne idan an lura za a ga matsalar tana da faɗi wato kenan ko kai a gidan ko kai a masallaci amma in ba ka da ƙarfin gwiwa a kan iyalanka za ka iya tana su to ka zo masallaci domin yawan jama'a zan ba ka nishaɗi da kuma tsayar da shi'a'ar na addini wallahu ta'ala a'lam wannan ita ma da tambaya ta ina azumi wajen ƙarfe 5 na yamma sai ciwon kai ya dame ni sai na sha magani na manta ina azumi to malam azumi na ya ɓaci ko bai ɓaci ba to kamar magana a kai na kuɗi a cikin cikin kirawan ya yi zo ne ya ma dai sai ya biya tara kuɗi yawa za a ɗora ma haraji a gane kan ka biya haraji yawa a cewa yake malam tambaya ta ina azumi wajen ƙarfe 5 na yamma sai ciwon kai ya dame ni sai na sha magani na manta ina azumi to malam azumi na ya ɓaci ne ko bai ɓaci ba idan dai da mantuwa ne hakikatar azumin ka yana ne domin hadisi da nassin Qur'ani da sun ce abinda kai da mantuwa an ɗauke ba القرآن يأتي لا تؤاخذنا إن نسينا زال قلت إن الله تجاوز عن أمتي النسيان والخطأ الله يقول كيف عن أمة عمنا تيدا كسكول لا عمنا تيدا لما انتوا فراك تندى من دعا لأذل كينانا بيباتي با تنبيع تبيتي إنا تنبيع تبيو مالا mai azumi zai iya yin burush da rana wato kamar makilin kenan zai iya yi idan dai ya kare komai wajen shiga ma ƙogoro domin abinda ya wuce ma ƙogoro ya shiga ciki shi yake ba ta azumi shi baki ba ciki ba ne duk abinda yake baki bai kai ga ciki ba sai in an haɗiye shi ne yake zuwa ciki abin da yake bata azumi kuma shi ne sai ya yi tawassuli da uwar hanji to shi ne yake bata azumi don haka sai ka kiyaye ya ga ana yin kasuwarki ana kuma kurkure baki a alwala to inda wannan ruwan zai shige ciki a haɗiye shi to shi ne za a iya cewa zai bata amma duk iya baki ne ba zai bata azumi na'am so na ƙarshe wannan mu ne muke ta addu'a a kan waɗannan bayan Allah sun buƙaci a saka su cikin addu'o'i tare da cewa muna yin addu'a ta gama gari su ne operation hattara suna roƙon cewa Allah ya sa su ma su gama lafiya to muna muku addu'a Allah ya sa a gama lafiya yawwa
kowa ma muna ba su addu'a Allah ya sa ya gama lafiya
amin
amma da yake aikin akwai hadarurruka a ciki to muna roƙon Allah ya sa a gama lafiya Allah ya taimake mu gaba ɗaya kuma tsare mu za mu ci gaba akan ayata wato 32 a cikin suratul nur
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين
تبارك وتعالى yace bayan ne bayani akan ka'idoji na fitar mata zuwa unguwa Ubangiji ya faɗi wasu ka'idoji na idan mace za ta fita kada ta bayyana wato adonta sai ga wasu mutane 13 da muka ambata a jiya sannan mun ambata muku fa'idar rufe idanu daga barin kallon mata wannan fa'idar kowa yana da buƙatar ta da ciki akwai abubuwan da suka shafi haske na imani da Allah ke sawa a zuci kuma tsarin ɗan-adam daga dukkan faɗawa cikin tarko da zuci bayan da Allah ya yi bayanin yadda mace za ta fita da kuma waɗanda ya kamata ta bayyana adonta in ta yi aron ba laifi a gabansu sai kuma ya ba da umarni ya ce wa an tukul ayama minkum al-ayama su ne waɗanda ba su da mata wannan lafazin wasu malamai sun ce ya gane wanda bai taɓa aure ba da wanda kuma ya yi auren matar ta fita dukkan su dai marasa mata ne idan ka taɓa yi ta fita to yanzu ba ka da ita idan baka taɓa yi ba to shikenan ba ka da ita so waɗannan mutum biyu da ba su da mata sai aka ce ku aurar musu da ƴaƴan na hukumar su ƴaƴa wasalihina ku aurar ma da waɗannan gwagware ɗin daga cikin ku da kuma salihai nagartattun bayi min ibadikum daga cikin bayin da kuke da shi wa imaikum da kuma kuyangun ku aurar musu Ubangiji ya ce in ya kono fara idan ma'auratan sun kasance fakirai ne mabukata waɗanda ba su da shi kenan yughnihim Allahu min fadli Allah zai wadatar su daga falala wallahu shi Allah wasi'un alim Allah mayalwaci ne yana yalwatawa ya wadatar kuma alimun masani ne ya san hanyar da duk zai bi ya ba ka arziki idan ya ga dama sai ya ce wal yastafu bil ladina allazina la yajiduna nikahan wadanda basu samu damar yin aure ba saboda babu kudi ba kudi wato ba samu aure auren kuma gashi yana so amma babu kudi bai samu dama ba sai Allah ya ce wal yasta'fi ya kame kada ya daina zina kar ya zina ya kame ya ci gaba da kokari hatta yughniyahu Allah min fadlihi har Allah ya wadata shi da falalar wato kenan gaji yanzu kai wanda ba ka da kudin aure kuma kana son yin aure baka samu damar yin ba Ubangiji ya ce maka ka kame ka zama kamili mutumin kirki kada ka yi zina kada ka rinka maganar banza kada ka rinka kallon banza kada ka yi munanan abubuwa ka kame in ji Allah ka zama mutumin kirki da haka za ka ta ci gaba har Allah sai ya wadata ka daga falalarsa wanda ba shi da mata ya ci gaba da wani wallazina yabtaghuna alkitaba waɗanda ku daga cikin bayanku suke neman fansa a rubuta musu fansa mimma malakat aymanukum daga abinda hannunku ya mallaka na bayi manufa wannan lokacin da ake da mallakar bayi zai iya yiwa bawa a ƙarƙashinka ya ce ina son ka rubuta min kuɗin fansa zan yi aiki irin ka kawo maka kuɗi har sai na biya wannan kudin in fanshi kaina in zaman toɗa to wanda duk ya nemi wannan daga cikin abin da hannunku ya mallaka sai Allah ya ce fa katibuhu ku rubuta musu cewa za ka biya kaza zuwa lokaci kaza ka yi ƙoƙari ka nemi kudin ka biya idan ka biya to ka fita daga ƙangin bauta وكاتبوهم الله تقربوا تامسوا إن علمتم فيهم خيرا إذا كن قال لي أتكين أنت سنن أقوي الخير تقوي مصعبا وآتوهم من مال الله كما باس لتدوك يا الله أتو إذا كنا نشي كباس كما لك تدعي على سواء فأنت بيوا إذا مالك فارا يسابيك saboda ka ba su daga cikin abin da Allah ya baka da mu su yanki wala tukrihu fatiyatukum ala al-bayt wannan kuma doka ce akan su iyayen gida da suke da bayi a karkashin su akwai waɗanda suke da bayi kuma suna tilasta ma bayin mummunan aikin da Allah baya so a wancan lokaci kafin saukar ayar jahilan larabawa suna yin wani abu suna da bayi idan mutum ya ga ba shi da kuɗi ba shi da yadda yake kuɗin kashewa ko wani abu sai ya umurci baiwarsa ya ce ki je ki zina da duk wanda za ki kawo min kuɗi to shi ne sai Allah ya ce kada a yi wannan kun ne gane ba ko gane ba wala tukrihu fatayatukum kada ku tilasta ƴan matanku samari waɗanda suke da karfi kada ku tilasta su alal bidai akan yin zina in aradna tahassunan idan dai har su ma suna nufin kamewa wato ba ta son yin zina kada ku yi wannan wani tabtabu aradar hayatar duniya domin kuna neman kurula ko kadara ta rayuwar duniya wa man yukrihunna wanda zai iya tilasta baiwarsa ta yin zina فإن الله غفور وإن الله من بعد إكراههن تو للي الله قبائل تيل التاور بسكي شي الله غفور مغافر عن الرحيم ممي توسي جنان دوان هنا نونا مكر إدان ونمتن يتيل التبري وسط تيزنا بعد سن رد تبا تو الله يتبائل كايزا نعبي متصبو لتيل كما إذا مكا أنبتان يتعزو cewa Allah yana yabe ma al'ummarsa abin da aka tilasta su da abin da suke da mutuwa wajin ya ce walaqad anzalna ilaykum ayat Allah ta hakika mun saukar da kanku ayoyi mubayyinatin waɗanda suke masu bayani wa masalan da misalai iri daban-daban min alladhina khalaw min qablikum daga mutanen da suka wuce tun kafin ku, wa mau'izatan kuma mun bayyana wa'azi lil muttaqina, ga waɗanda suke masu tsoron Allah. Cikin wannan akwai ayoyi, akwai abubuwa da yawa cikin waɗannan ayoyi. Idan an lura, akwai umarni da masu ƴaƴa su aura. An gane? Na biyu, idan an kula, idan waɗanda za su yi auren nan ba su da kuɗi, an ce a tattauta musu har lokacin da Allah zai wadata su. Na uku, a ciki Allah ya yi alƙawari duk wanda ya aure dan Allah to zai wadata shi, don shi Allah shi ne mai wadata. Na huɗu, wanda ya zama ba shi da kwabo da zai biya sadakin aure, Ubangiji ya umarce shi wato da ya kame ya zama ba mai fasadi ba. Wannan kenan. Na biyar, a cikin ayar Allah ya yi magana akwai masu neman su samu ‘yancin kansu, Ubangiji ya ce in sun nemi ‘yancin kan a ba su. Sannan na shida, Allah ya hana a yi umarni da aikin sabo don tana da bawa a kan mutum, ka saka shi ya rinƙa yin sabo, kada a yi wannan. Sannan a ƙarshe, Allah ya nuna cewa wanda duk aka yi masa tilas ya yi sabo ba da sanar ba, to Allah ya ce zai yafe masa. Waɗannan abubuwa suna da muhimmanci ƙwarai da gaske. Bari mu ga kafin mu shiga maƙasid na yin aure, domin da yawa daga cikin masu yin aure ba su san manufar aure ba. Da yawa idan ka tara su, ko mata da ake auren su da yawa ba su san manufar auren, kawai dai mutane wani ma yanzu inda za ka tambaye shi me yasa kai auren ta, to ai shi ma yanga ana yi ne kawai saboda haka tun da yana da kuɗi bari ya bari. Za ka ga mata kan yi haɗa garke guda sun tafi gidan biki, amma da za su zo shiga gida ka tsayar da su ɗaya bayan ɗaya kana musu intabi, ni kam mai yasa Allah ya shaɗanta aure ba, ba za su iya gaya ma ba. Ba za su iya ba, da yawa daga cikinsu ba za su iya ba. To haka shi ma wani ya wasu ba daga cikinmu sun ɗauki manufar aure kawai shi ne in an ɗaura a yi ta Boris da mashin. Wasu abin da suka ɗauka kenan. Wasu ba sun ɗauki harkar aure shi ne su damu mutane a anguwa su ɓalle salantar mashin su ta gudu, sai suna ganin kamar shi ne auren. Wasu kuma suna ɗaukan cewa kawai su zama kamar ‘yan ƙwaya a kan hanya, motar ma da suke ciki ita ma a saka ta kasha ƙwaya ta rinƙa maye ta yi can ta yi can kamar za ta faɗi kuma ta dawo. Wasu duk sun ɗauka wannan shi ne. Wasu kuma abin da suka ɗauka aure shi ne yin anko, kullum kai farar gari da abokanka shi kenan su rinƙa a rinƙa shan dafara. An gane shi kenan a zo a ta ɗaukan hoto. Wannan shi ne kawai wasu suka ɗauka yin aure. Me ake yi, me wanda ne yake aure? So shi kenan manufar auren ta tsaya a haka? In dai haka ne to ban ma san manufar yin aure ba. To ka saurari musulunci zai gaya maka dalilin da ya sa aka shaɗanta aure. Idan ka bi aure a kan wannan za ka kila. Idan ka bi aure a kan ruhu kuma ba inda za ka yi. Shi za ka yi ta gani da ku da matan ku yi sati guda kuna Boris. Ku yi sati guda kuna ɓata gari. A dafa tuwo a yi ta zuba ruwa. Ku yi sati guda kuna buɗar kai. Wani yana kiɗa kuna rawa. Ana cewa su fatan girgizatan. Ku yi ta yi har yanzu ba ku gano manufar auren ba. Duk abin da kuke. Saboda haka sai ya zamanto cewa sai a gama auren saboda ba a san manufarsa ba. Bayan sati biyu ko sati uku sai ka samu ana ta faɗa tsakanin ango da amarya. Saboda manufar auren ba a bi ta, kuma ba wannan ce ba manufar. Shi kuma wani ya ɗauki aure kawai shi kenan a yi ta saduwa da mace shi kenan shi ne auren. Duk waɗannan ba su ba ne hanyoyi. saboda haka auren yana da manufa, yana da manufofi wanda in mun zo kansu ne za mu yi magana. Amma bai zuba mu da wajen shi magan Ibn Kathir don da ya yi magana a kan wannan aya kafin mu zo ga waɗannan abubuwa. Shi aure a cikin addini babu abin da aka shar'anta shi don a kore kuma ya zamanto akwai lada sai aure. Idan ka ɗauki azumi yanzu da ake ba kolewa a cikinsa illa kwankwaɗon yunwa da ishirwa da gajiya da komai kana yi ne don imani amma ba da kana jin daɗi. Ba a nan da zai ɗau azumi ya ce yana jin daɗi, yunwa ce da kwankwaɗa. Kaga wannan ibada ce imani ya sa ka kake yin ta. Idan ka ɗauki aikin rukuni na zakka a ce wai duk abin da ka mallaka ko na dabbobi in ya kai nisabi, ko na amfanin gona in ya kai nisabi, ko na ruwan kuɗi in ya kai nisabi, ka cire abin da aka ce ka cire ka ba mu wani mutum ko sannu baya maka haka kawai yake wucewa wata siffa aiki da ita kawai. Amma Allah ya ce ka ba shi kuɗi ba wani maganar daɗi ba, daidai bai zan imani amma ba wai daɗi ba ne, imani dai kawai. Idan ka ɗauki rukuni na aikin hajji sai wanda ya yi sai ka gaji kilis Makka ba ruwanta da VIP, wala ba ruwanta da VIP a Makka ba wani maganar VIP da shugaban ƙasa da gwamna da 'yan majalisa da sarakuna duk wanda ya je Makka sai ya yi ba kowai ba ta da VIP wata ba mai maka tawafi sai ka yi da kanka. Kuma dole ka samu wani mayafi ko baka iya yabo ba sai ka yabo. Wallahi ma shara na kai tafiya sai ko babu dadi ana yi ne saboda imani. Haka rukunan nan na addini sallah kaga ita ma ba ta jin dadi kana bacci ake kiran ka dole ka zo kai sallah ba daɗi ba ne, imani ne wala imani ne. Amma ka ga aure shi akwai holewa kuma ibada ce, an gane abu ne wanda kake sha'awa kuma aka yarda maka saboda wasu dalilai. Don haka shi gaba ɗaya komai na zama na aure za ka ga cewa na ado ne, na holewa ne. Kai kai wa matar aro ita ma ke maka aro, duk dai abin da ka sani harka ce ta hole. To amma dai ba mu zo wannan magana. So anan ma Ibn Kathir yake cewa ishtamalat hadhihi al-ayatu al-karimat, waɗannan ayoyi da muka karanta masu girma da ƙimar daraja, al-mubayyana ko al-mubayyana wacce take bayani, ala jumalin min al-ahkamil muhkama wanda ta tattaru a kan wata jumla ta hukunce-hukuncen da aka hukunta, wal awamirul mubrima da kuma umurni wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana a cikinsu. Yace وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم. سيتي هذا أمر ولا أمر نيني ولا الله يي بالتزويج دا أي أولي أولي. وقد ذهب طائفة من العلماء ونقم بلد تتكما لما سنتفي إذا وجوبه إذ وقتوا أولي واجبين. Amma ana cewa ba a kan kowa ne aure yake zama wajibi, aure yana zama wajibi a kan mutumin da yake da sha'awa. In bai yi aure ba zai yi zina, yana jin tsoron mata, kuma yana da abin da zai ciyar da mata, yana kuma kwaɗayin samun ɗaya. Wannan aure ya zama wajibi ya yi shi domin na farko in bai yi ba zai afka ma zina, sannan yana da sha'awar mata, sannan yana da kudin da zai ciyar da mata, sannan yana son ƴaƴa. Wannan aure ya zama wajibi a kansu. Akwai wanda aure suka zamanto sunna a kansu, wanda misali wato shi ko da bai aure ba zai afka mazina ba, amma yana son ƴaƴa, to kaga wannan aure ya zama sunna a gare shi yayi domin ya samar da ƴaƴa na gaba. Akwai wanda shi kuma ba ƴaƴan ne suka dame shi ba da dai sauran dukkan wasu abubuwa, amma dai yana da buƙatar kamala da wasu abubuwa, wannan an so ya yi aure. Akwai kuma wanda ake kallon cewa auren haramun ne a kansa, shi ne wanda ba zai iya riƙe matar ba, ba shi da ƙarfin da zai iya saduwa da ita, ba zai siyar da ita ba, ba shi da kuɗi, kuma ya je auro ta, to wannan cutarwa zai yi, domin duk abin da ake nema na auren ba shi da shi. To shi yasa malam ya ce a nan, waqad dhahaba ta'ifatun min al-ulama, wasu daga cikin malamai sun tafi izuwa ga cewa aure wajibi ne ala kulli man wato man qaddara alayhi, dukkan wanda yake man qaddara alayhi, wanda yake da iko a kansa. Wahtaju kuma sun kafa hujja bi zahiri qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sun kafa hujja da zahirin fadin annabi da yace a cikin hadisi wanda aka rawaito daga manzon Allah, wanda Imam Bukhari ya fitar da shi daga hadisin Dan Mas'ud, yake cewa ya ma'ashara shabab, ya ku taron matasa, su annabi ya kira an matasa don su suke da buƙatar aure, ya ku taron matasa, in ji manzon Allah, man istata'a minkum alba'ata, wanda bai ya samu dama daga cikin ku na alba'a. Alba'a wasu suna fassara shi da kuɗin aure, abinda za ka bayar a gudanar da halittar aure, kana da wannan. Kaga daga nan kenan maganganunmu na shekarar jiya suke da magana, abinda ka samu wanda za ka bayar a yi aure, shi kuma abinda za ka bada a yi aure sadaki ne. Sadaki ne, saboda haka kwanan baya wani ya mana tambaya a kansa, mun kasa ba da amsa saboda wasu dalilai, kamar yadda muka bayani a wancan lokacin. Wanda ya samu abin da zai bayar na halaccin aure ya faru, to annabi ya ce fal yatazawwaj, ya yi auren. Duk wanda yake da abin da zai biya na ya aure, to ya yi auren. Fa innahu, manzo Allah ya ce shi yin auren ar-raddu lil-basar, a yi auren shi ne yafi da rintse idanu. Ba jiya mun yi magana cewa mata su rintse idanu ba su daina ganin maza, su ma maza an ce su rufe idanu su daina ganin mata. To ai idan ka yi auren ka huta da rintse idanu, ya za annabi ya ce auren shi ne yafi da rintse idanu, sannan wa ahsanu lil fard, kuma auren shi ya fi katangance farjin mutum da ba zai je ya zina ba, tunda kana da mata, ita ma tana da miji. Wa man lam yattaqi, wanda ba shi da ikon ya yi auren, ba shi da alba'a, bai da kuɗin auren, fa alayhi bisawm, manzo Allah ya ce to na umarce shi da ya rinka azumi, ka rinka yin azumi, fa innahu lahu wijha. To shi yin azumin lallai zai zame maka wija, wija'u shi ne abinda zai karya maka sha'awa, wato kenan ba za ka yi sha'awar mace ba. Azumi yana daga cikin abinda zai sabbaba maka karyar da sha'awar. To yanzu kaga, yanzu Allah annabi ya ce taron matasa, duk wanda ya samu kuɗin aure ya yi. Ta zo ta ƙila wani in ya samu kuɗin a guje zai tafi a wurin, ko to wanda bai samu ba kuma ya kamata ya tafi a guje ya riƙa yin azumi.
ba ka bari a guje ma zaka rungume azumi. To amma kuma za ka samu idan ka kasa samari kashi gida goma, idan ba sa'a ba da wuya ka samu kashi biyu suna yin azumi dan kare sha'awar su. To meza ba za ku yi magana ba? Ku yi magana ba? Tun da yanzu annabi ya ce ku yi azumi, idan dai ba ku samu kudin auren ba to ku rinka yin azumi, saboda wannan shi zai karya muku sha'awa, ba za a samu fasadi ba a cikin al'umma. Amma ba ka da kudin aure kuma aka yi rashin sa'a, imaninka ya dan girgiru, aka sake rashin sa'a ka samu isasshen tuwo ka ci ta koshi, ko ba ka ba? Kuma aka sake rashin sa'a aka samu wata ita kuma ba kamammiya ba, tana giggirmawa a tsakani, tana dan jujjuyawa, haka kawai ma ba kai magana ba, tana cewa barka ne. Kaga idan ba a yi sa'a ba, idan ba a yi sa'a ba mai zai faru? Fasadi. To amma idan yunwa na azumi ya gana mai tsada, to yana da wahala kuma kai magana da cewa yanzu za ta yi. Haka ne ko ba haka ba? To shi yasa annabi ya zaba muku yin azumi. Yanzu za ku yi kenan? A ina ka ji shiru ba? Amma lokacin da muka ce ga wani kuma sai girma ba ni kabbara a cikin, amma da muka ce annabi ya ce azumi ko sai aka yi lafal. Allah ya taimaka. Shi yasa muke ta addu'a Allah ya kawo sauƙin auren. Abin da muke ta addu'a ke Allah ya sauƙaƙa. Wannan kenan hadisi na biyu ko na uku a wannan ayoyin, kamar yadda malam ya kawo. Waja'a fi sunan, ya zo a cikin sunan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, manzon Allah yana cewa tazawwaju sai ce tawaladu tanasalu fa inni yace muba'in bikum al-umam yawm al-qiyamah. Manzo Allah yace tazawwaju, ku yi aure, sannan yace kuma tawaladu, ku hayayyafa ku haihu, tanasalu shi ba na magana akan haihuwar. Fa inni muba'in yace ni zan yi alfahari bikum, da ku a sauran al'ummomin da suka gabace mu kafin mu yawmar kiyama, ranar tashin alkiyama. To wannan hadisi shi ne wasu mutane suke ta haihuwar har ma abin da ba za su iya ɗaukar nauyinsa ba, amma a haƙƙi na addini yana son duk ɗan da ka haifa to ka tsaya da haƙƙinsa kafin ya fara ɗaukar nasu haƙƙin. Kaga lokacin yana daga cikin haƙƙinsa ka sama masa uwa ta gari. In an zo aure ba ɗaurin ɗan kallabi ake kallo ba, a'a uwar wace ce saliha ce, domin ƴaƴanka ya kamata su samu uwa saliha ko? To sai ka kula, ya za a ta samu mace saliha ko? Wannan shi ne sai ka koma ma Allah tana roƙonsa. Shi yasa a wancan karon da wani ya tambaye mu ya za a fara neman aure, ina jin mun faɗa ko? Yadda ya kamata a bi. Amma da yawa daga cikinku suna kallon bodi, yawa da yawa kallon bodi suke. Wani ya ce a sai fara, wani ya ce sai kaza, wani waye sai kaza. Ba wai ma addini yake duba ba, ba salihancin da yake nuna yake duba ba. Shi in ya ga dama ko ƴaƴan da za su masa duka za ta haifa, to ta je ta haifa. Bai damu ba, haka ake tafiya a imani. Galibi haka ake tafiya. To abinda ake son ka duba, ba wanda ya ana ka dubi kyawu, amma kyawun ya zama kyawun salihanci na ibada, kyawun jiki. Amma idan kyawun jiki ne kadai kake dubawa, ba ka duba addini da kuma ayan da za su haifa tun gaba, wa zai ba su tarbiya? Saboda idan ka kalli gida, duk wani gida da ka sani, idan ana samun awa 24 a wuri da kwana to za ka samu uban yaya dai ne wanda za ka samu yana iya zama da yayansa awa 10 14 ya rabu da su dai kuma a cikin awa 10 za ka iya samun watakila 6 daga cikin su bacci yake da daddare kenan saboda haka kenan yaya sun fi kusa da uwarsu to idan kai wasa ka samu wata shiririta mai kyan jiki wadda kake so amma baka damu da addini ba ballaga zaki ha'inci take maka barauni yake ma wata kila ba ta iya tsare amana duka kudin jefananka ma 2/3 a dashe take yi da dai sauransu har ƴaƴan da kuka haifa za su zo su koyi na kurci domin wasu ƴaƴan yanzu sun fara koyon cewa idan sun je aika su dawo su gaya ma uwarsu magin ya ƙara kuɗi shi ma so yake ya nasa domin ya gane uwar kullum a dashe take a cikin kuɗin ubansu matsala ce saboda da ƴaƴan da sun suna yara sun koyi na kurci to shi yasa idan kai auren ka haifa to ka sani akwai haƙoƙi wajen sun kai 33 na ɗan kan shafi haƙƙi 33 waɗannan haƙoƙin ɗai-ɗai ne za ka iya samun magidanta da suka sauke 10 a cikinsu manya-manya da aka fi damuwa da su su ne ilimi tarbiyya ciyarwa yi musu sutura janyarsu saka su a makaranta waɗannan su ne manya-manya da suka fi in an same su to sauran koda ba su samu ba yaron zai yi kyawu na farko kana kula da abincinsa wato ba sai ya fita ya yi kyawun banza ba ya ce samun abincin da yawa iyaye da suka kasa ciyar da ɗaɗinsu sai sun fita sun nemo abinci to daga wancan gurin suke lalacewa haka ne da baka sauke haƙƙi ba sannan kuma duk wanda ya saka cin waye da ɗansa da zai fita ya je ya nemo abinci ba shi zai nema ma ɗan abinci ba to wannan yaron kada kai masa magana zai je makaranta a ba zai je to shi kenan ka fara tara ma al'umma kaya ke ka haifo ma al'umma bala'i domin daga zarar bai samu abincin ba bai je makaranta ba to kaga babu maganar tarbiyyar ilimi tarbiyyar imani so daga nan in ba a sa'a ba duk inda ya samu kayan wani kuma zai ɗauke ko to kaga shi yasa Ibnul Qayyim yake cewa idan ka ga ƴaƴa sun lalace to kashi 80 na lalacewarsu daga wajen iyayensu suka samu duk ɗan shaye-shayen nan da kake kallo sai da iyayensu suka yi sakaci suka fara bari ga maka abin da ya zama ce maka sai daga iyayensu suka yi sakaci sannan suka fara shi da yaro idan ka haife shi ka haife shi ne bai san kai waye ba a lokacin da aka haife shi to har ya zo ya gane yau da kullum in ya buɗe idanu sai yake gani daga kai sai uwarsa Allah ma bai san Allah ba haka ne so idan ya fara magana kalmomin da kake maimaita su a gabansa da su yake fara koyon magana sannan kuma idan har ya fara tafiya to in ka ce za ka fita ka bar shi a gida to in baka yi sa'a ba sai da wayo da dabara domin haka kawai zai ce sai ya bisa saboda tsabar ne tasiri da take da shi haka uwarsa duk inda ta juya a cikin gida ita yake bi to yanzu yaron da ya zamanto haka hatta sallah idan za ki yi yaron zai zo ya tsaya a gaban ki in kin sunkuya zai sunkuya in kin tafi sujjada zai tafi shi ba bai san me kike ba saboda tsabar tasirin da kike da shi kuma idan Allah ya sa kin zama irin gwado-gwadowar mata ne wanda ba ta iya yin aro a gidan mijinta sai in za ta je anguwa to duk ranar da ya kin yi wanka za ki saka kaya masu kyau zai ce da shi za a tafi saboda dama baki saba yin ado a gaban mijinki ba ke kawai ganjigaga ce haka a cikin gida.
Akwai matan da haka suke ba sa yin ado, ba sa wanka, ba sa tsafta, ba sa komai, in daga sun yi wanka za su sa kaya ko asibiti ko za su je gidan biki. To saboda haka yanzu ya gane duk ranar da ya ga uwarsa tana ado, to shikenan zai zo ni ma da ni za a yi. Wannan tasirin uwar da ke nuna maka da tasirin uba, dan Allah irin wannan yaron da ya taso da wannan shekara biyu, shekara uku, shekara hudu, a sai har zai kai shekara ashirin ba ka rabu da shi ba a wannan tafiyar kuke tafiya, zai je ya sha kwaya? To kenan wato daga ya zama shekara bakwai kila ya sa shi a firamare, sai ka sallame shi da sauran yara ka ce je ya kai abin da zai, ko kula da shi ba ka, sai ka zo ka kwanta a gida ma ba ka san inda yake ba, waye lalata shi? To idan wani ya zo ya ɗauke shi ya ba shi kwaya sai a yi yaya? Sai ka siya mata maka yaro? Kai ka bari? Da Allah wannan ko ba gaskiya ba ne daban. To shi yasa duk wasu ƴaƴa da kaga cewa sun lalace, kashi 70 in ji Ibnul Qayyim, iyayensu ne suka lalace su. Mutum yanzu ya haifa, shi yasa hatta haihuwar kafin ka haifa ka yi kaka ɗan ɗanka, sani akwai haƙƙoƙi a kan ka tukunna. Duk wanda ka kawo shi duniya sai ka nema masa haƙƙinsa. Kafin ya zo shi kuma ya mayar maka da naka haƙƙoƙin, domin akwai haƙƙin uba aiko, akwai kuma haƙƙin uwa. So dole sai a ji waɗanda ta wannan hanyar kake samun yara nagartattu, amma ba a yi ba to kaga akwai matsala. To wannan shi ne ya kai mu ga samun yanzu za ka ga wasu suna shan ƙwaya, wasu suna wane ne, sai mutum ya zo ya ce maka wai yaron ya fi ƙarfinsa, a lokacin da in ka ce za ka fita kasuwa ma ko wurin aikin ka zai ce sai ya bi ka, bai fi ƙarfinka ba sai yanzu. Ai ba ka yi mantenin bari na soyayyar da Allah ya haɗa tsakaninka da shi, amma da ka yi mantenin ɗin wannan soyayyar ka tsaya ƙwarai a kan wannan al'amari, to da yaron ba zai farka yi ba. Domin shi Allah shaidar ma da ya bani shi ne, duk yaron da ka gani mun turo shi duniya da addini muka turo shi, ba mu turo shi haka kawai ba. Ya tafi in ya zo duniya iyayensa suke mai da shi ba Yahude ko ba Majusi ko kuma ba Nasare, iyaye ne haka annabi ya ambata. Na ga laifi na iyaye ne kashi 70 cikin ɗari nasu ne. Ka daina zuwa kana kuka da ko gwamnati ko ƴan siyasa ko wani abu kuma da haka, kai ne baka tsaya da haƙƙinka ba. Da ka tsaya da haƙƙinka duk ƴaƴanka biyayya za su maka. Shi yasa da annabi ya zo magana yake cewa kullu mawlud, duk abin haihuwa da ka sani, yuladu ala alfitra, an haife shi ne akan addini da hali na gari. Sai ya ce illa anna abawahu, ya ce sai uwarsa da ubansa su suke mayar da shi marar addini, su suke mayar da shi ba Majusi, su suke mayar da shi ba Nasare, ko kuma su mayar da shi mai al'adar Yahudu. An kira wani daga cikin mutane wanda aka ce shi ya bata ma ƴaƴa, annabi ya kira ko kai ya kira? Ba kai ya kira ba, kai ne, kai da uwa da uba, kai Allah ya zaɓi ya abin nan, ya ce kai ne ka ɓata su, ba wani wanda ya zo ya ɓata maka, sai da kai sakaci sannan aka shigo. Kuma Qur'ani ma da ya zama gana cewa ya allazina amanu, ya ce ku anfusakum, ku tseratar da kanku, sai ya ce wa ahalikum, da matanku da ƴaƴanku duk ku tsaya a kansu sai sun yi abin kirki. An kira gwamnati ne a wurin? Wa aka kira? Kai da uwa, ku aka kira? Kuma wallahi tallahi ku Allah zai tambaya. Shi za a nemi ta kullukum ra'in wa kullukum mas'ul, an ba ku kiwo kuma wallahi sai an tambaye ku. Dan haka akwai sakacin iyaye kashi 70 a cikin ɗari na lalacewar ƴaƴa. Sannan wani mai siyasa ya zo ya samu a banza, ta bar shi a banza sai ya ɗauka. Haka shi ma shaidan in ya zo ya samu ta bar shi a banza sai ya ɗauka. Wani ma wanda zai zai masa rubutun sharri shi ma ka bar shi a banza sai ya ɗauka. Shi kenan sai ai ta maka abubuwa, sai kuma ka fara shiga ya za a yi, to ka maka rolo. Saboda ka iyaye sai kun tsaya. Lokaci yana karatu na lokacin yayi za ka yadda a zauna?
a to idan da ku ba ku ba ku haji ba ne ko sai a jona a kwana tun da ana tahajjud ba magana ba tsayawa da kai ayi sallah da cikin dare
barazu tsaya ba yanzu daga mun ce to ayi sahu za ka ga sun fara fita ana cewa ayi sahu za a fara fita yanzu saboda haka za mu aje ana cin ce gobe idan Allah ya kai ba dora akan maqasid na azwaj manufar yin aure Allah yana son al'umma shi zai shakanta musu aure saboda hanya ce ta bunƙasa shi kenan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نروقك يا الله تسوق قوانين حركه تاورا امين وجدك تاو صوتي اسكن امين انا نروقك يا الله تجد وجد باين كما كنا بمقاتل كيري دبان دبان الله وجدك تبيا وقوة مقاتل اللهم انا نروقك يا الله تسوق لجنة ملافية كما تكون ملافية اللهم انا نسكي ملكي اسكي منا نروقك كتبه كاتل وجد توسيا موانا قدوم Allah Najeriya mu muna kaiwa ga muna kai ta gare ka ya Allah kai ne mai komai Allah ka ji tausayi mu ya Allah farana fitin tunu na zaki zakin mutane da kashe kashe muna roƙon ka ya Allah ubangiji ka sauƙaƙar da waɗannan al'amura idan waɗanda suke tada fitinan nan za su shirya ka shirya su ya Allah in ba za su shirya ba kai maganin su ya Allah ubangiji kada ka ba su nasara azzalimai ya Allah ka kariya su ya Allah muna roƙon ka ya Allah ubangiji duk wanda ya rasa ka ba shi Allah marasa lafiya mu kawartar da su ya Allah masu lafiya ka tsara musu ya Allah ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka haɗa kan musulmai ya Allah Allah muna roƙon ka ya Allah ka yanta mu daga cikin waɗanda ka sa mu daga cikin waɗanda kake yantawa a wannan wata din ya Allah ubangiji ka karbi azumin mu ka karbi ibadun mu ya Allah ya Allah an koyi mu ka karba ya Allah ubangiji ka ji tausayi mu ya Allah kai mana rahama ka ji kan mamatan mu da suka riga mu bidan gaskiya ya Allah ya Allah muna roƙon ka janna ya Allah muna roƙon ka aljanna Allah muna roƙon ka aljanna ya Allah muna roƙon ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta ya Allah Allah ka amsa waɗannan addu'o'i ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin